Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanye da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 9 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labaran duniya.
An tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House. Ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka dade ana sa ran ta yi domin sake kwato yankunan da Russia ta kwace mata sama da shekara ɗaya da ta gabata. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Britannia Rishi Sunak sun ba da sanarwar yarjejeniyar Atlantic ta haɗin gwiwar tattalin arzikin da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake gani suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa.
Kanin labaran duniyar kenan. To kamar yadda kuka ji, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun faɗa mai cewa za a tuhume shi kan laifukan rike wasu muhimman takardun da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasar. To ko me masu sharhi ke cewa?
Kunnan ana ganin za ya kama shi da laifi saboda in yana shugaban ƙasa yana rike waɗannan takardun, amma in ba shugaban ƙasa to ba da mai rike waɗannan takardun.
A jihar Kano, Najeriya kuwa an kammala taron bada horo da sanin makamar aiki ga sabbin 'yan majalisar dokokin jihar a wani bangare na shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisa ta goma a makon gobe.
Mun yi haka ne domin mu shiryar da su na yadda duk ranar da aka zo za a zauna ta san yadda za a yi zaɓe na shugabannin majalisa, ma'ana kakakin majalisa da mataimakinsa ba tare da matsala ba.
Muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar, to amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. An tuhumi tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House, kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na Amurka suka ruwaito a yammacin jiya Alhamis. Trump ya tabbatar da haka a dandalinsa na sada zumunta cewa ma'aikatar shari'a ta faɗa wa lauyoyinsa cewar ana tuhumarsa. Haka kuma an buƙaci da ya gurfana a gaban kotun tarayya ta Miami a ranar Talata. Har yanzu dai ba a kammala ɗaukacin tuhumar ba, amma gidan talabijin na CNN ya hakaito wata majiya da ke da alaƙa da lamarin tana cewa ta ƙumshi tuhume-tuhumen aikata laifuka da dama. Tuhumar ta sa Trump ya zama tsohon shugaban ƙasa na farko da aka gurfanar a gaban kotun tarayya. Yana fuskantar tuhume-tuhume ne daban-daban a jihar New York na laifin bada bayanan kasuwanci na ƙarya domin ɓoye wata almundahanar biyan kuɗi da aka yi wa wani babban jarumin fina-finai a shekara ta 2016. Trump ya musanta aikata wannan laifin. A jiya Alhamis, Ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka dade ana sa ran ta yi domin kokarin sake kwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin kasar da Russia ta kwace a makonnin farko na yakin sama da shekara ɗaya da ta gabata. Gwamnatin Kyiv bata bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba, amma dakarunta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaki da motocin sulke a yankin Zaporizhia da ke kudancin kasar. Rasha ta ce ta dakile matakin farko na yunkurin Ukraine tare da ci gaba da iko a wannan yanki. Jami'an Ukraine sun kwashe tsawon watanni suna magana game da kai hari yayin da suke hada rundunoni da kasashen yamma suka horar tare da tattara sababbin makamai daga abokan kawance na Amurka da Turai. Rasha ta ba da rahoton cewa a cikin 'yan kwanakin nan Ukraine ta kai hari a fagen daga da sojojin Moscow ke rike da su a gabashi da kuma kudancin kasar a wani kazamin fada. Ukraine na iya kwashe tsawon watanni na fafutuka domin sake kwato kashi 20 na kasar ta da ke karkashin ikon Russia. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Britannia Rishi Sunak a jiya Alhamis sun ba da sanarwar yarjejeniyar Atlantic, wani dan karamin haɗin gwiwar tattalin arziki da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake ganin suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa. Biden ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wa Amurka da Burtaniya su ci gaba da kasancewa akan tafarkin sauyin duniya. Duk da haka, bangarorin biyu sun yi watsi da tambayoyi game da ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar cinikayya ta Amurka da Burtaniya, wata jam'iyyar Conservative ta Burtaniya a shekara ta 2019 ta yi alkawarin cimma daidaito a cikin shekaru uku na mulki. sanarwar ta ranar Alhamis da ta kunshi fasahohi kamar albarkatun sinadarai da bayanan sirri. Ta biyu ne bayan tattaunawar da aka yi a fadar White House game da dangantakar tattalin arziki da ba da goyon baya ga Ukraine don kare kai daga mamayar Russia. Ginshikan yarjejeniyar ta Atlantic sun hada da tabbatar da jagorancin Amurka da Burtaniya a fagen fasahohin zamani da masu zuwa nan gaba, gudatar tattalin arziki da kuma tsaftataccen makamashi.
To nan ba da jimawa ba, Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun faɗa mai cewa za a tuhume shi kan laifukan rike wasu muhimman takardu waɗanda ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasar wanda ya kai gidansa bayan da ya faɗi zaɓe a shekarar 2020. A ranar Talata, Trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida. Dangane da haka, na tattauna da Dr. Nasir Danmowa, ɗan asalin Najeriya mazaunin Amurka, wanda ya mun ƙarin haske kan wannan lamari.
To daman lokacin da aka fara wannan bincike, da yawa masu abin nan fashin bakin masana akan abin nan shari'a sun nuna cewa lallai gaskiya ga yanda ya gudanar da kanshi bayan an gano cewa na rike da waɗannan takardun. Na da farko na nuna cewa baya da su, sai daga baya kuma aka da yana da su ɗin amma kuma ba su bayar ba. Suka nuna cewa tunan ana ganin za a iya kama shi da laifi, saboda in yana shugaban ƙasa yana iya rike waɗannan takardun, amma in baya shugaban ƙasa to baya dama ya rike waɗannan takardun. Wannan laifi ne sosai, doka ce ko da ya zama shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa bai kamata su da waɗannan takardun ba. Kuma gaskiya ana ganin ana hasashen cewa za a cimma irin wannan ƙarshe da samu yanzu.
To kamar ya za a kwatanta yanayin girman laifin ajiye irin waɗannan takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasa?
To ga kasan suna da wannan dokar na cewa takardu da ke irin waɗannan ba a in bai kamata ka rika su to dokar tana da tsanani sosai. Akwai hasali ma akwai waɗanda suka wasu sun hayyan suna gidan yari kusan shekara 20 akan rike takarda ɗaya ma. To duk da yake ya taɓa zama shugaban ƙasa, amma dai wannan dokar tana hawakan shi. Sai yanzu idan aka yanke mishi hukunci, aka same shi da wannan laifi, aka yanke mishi hukunci, to lalle za a yi mishi hukunci mai tsanani na tsawon shekaru, saboda su kasan dokar da take ba wasa suke da ita.
Kuma wannan lamari ko zai iya hana shi tsayawa takarar shugaban ƙasa da ya ayyana yana da sha'awar komawa?
To kasan kuma dokar da take da wani abu, kuma har yana ganin an taɓa cewa an ma taɓa zaɓen wani shugaban ƙasa yana a gidan yari. So ko da an kama shi da wannan laifi, zai hana mishi takara ba, yana iya takara idan jam'iyyar shi tsayar da shi, kuma yana yiwa ya ci ma zaɓen. To idan haka ya faru, masana shari'a sun nuna cewa ai yana iya fitowa daga gidan yarin, inda zaɓen da aka yi shugaban ƙasa ya fi ƙarfi bisa ga wannan abin da dokar da ya taka. So yana ma iya yana bayan rantsar da shi ya fi kanshi wannan ko da an yanke mishi hukunci.
Dokta, a ƙarshe wani abu da ke ba wasu mutane mamaki shine har wa yau shi tsohon shugaba Trump yana cewa wannan abu da ake ta bibiyarsa da shi, wato batun shari'a kan waɗannan takardu duka bisa da kullin siyasa ne, kamar ya kuke kallon wannan al'amari?
Na tsohon nan yana ya faɗa ne kawai don yana son ya jawo ra'ayin masu goyon bayan shi don su ci gaba da abin nan, kamar ya yi daidai da lokacin da aka yi bayan yin zaɓen nan ai 6 ga watan Januwari da ya gayyato mutane su zo su yi tazuwa. Shi yana da irin wannan ra'ayi don ya sa waɗansu su yi shi ba shi ya yi ba.
Dr. Nasir Danmowa kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniya.
A lokacin annobar COVID-19, jami'an kiwon lafiya sun buƙaci mutane da su riƙa ɗaukar lokaci a waje tare da sanya takunkumin rufe fuska a cikin ɗakuna idan ma sun kasance tare da mutane. A wannan makon jami'ai sun sake yin irin wannan kiran ga mutane da su rufe fuska, amma wannan karon domin kare kansu a waje daga hayaki. Gargaɗin ya sake dawowa ne a gabar gabashin Amurka a wannan makon yayin da hayakin gobarar dajin da ya turnike daga gabashin Canada, lamarin da ya sa jami'ai suka buƙaci mutane su kasance a cikin gidaje gwargwaron iko, su kuma sanya takunkumin rufe fuska idan sun fita waje. Gobarar daji a Quebec da Nova Scotia ta haddasa hayaki mai hatsari har ya zuwa arewacin Carolina da arewacin Turai, lamarin da kuma yake dagula rayuwar miliyoyin mutane tare da sauya launin sararin samaniya zuwa ruwan lemu da kuma ƙarfafa barazanar sauyin yanayi da ke ƙara ta'azzara. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Laraba a shafin Twitter cewa yana da matuƙar muhimmanci Amurkawa da ke fuskantar yanayin gurɓatar iska, musamman waɗanda ke da matsalolin kiwon lafiya, su saurari hukumomin cikin gida domin kare kansu da iyalansu. A ƙarshe, kusan shekara biyu bayan da Amurka ta kwashe kimanin mutane 124 daga Afghanistan, domin dubatar 'yan ƙasar ta Afghanistan da suka yi wa gwamnatin Amurka aiki na ci gaba da zama a cikin ƙasar suna fuskantar fargabar musgunawar Taliban. Fiye da 'yan Afghanistan 152 da suka ce sun yi aiki da sojojin Amurka a Afghanistan kafin komawar Taliban kan karagar mulki a watan Agustan shekara ta 2021 sun nemi takardar visa ta musamman. Ya zuwa watan Mayu akwai buƙatar bizar ta musamman har 17,000 da ke cikin tsarin da majalisa ta ba da izini. Andrew Sullivan, daraktan ba da shawarwari a wani shirin kwashe jama'a na No One Left Behind, wata ƙungiyar agaji da ke tallafawa 'yan Afghanistan da 'yan Iraki da suka yi aiki da sojojin Amurka a cikin shekaru 20 da suka gabata, ya ce kowace rana da abokanmu suke kasancewa a Afghanistan rana ce da suke ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali. Sullivan ya ce ƙungiyarsa ta rubuta kuma nan ba da jimawa ba za ta fitar da wani rahoto game da al'amura masu ban tsoro na tsare-tsaren ramuwar gayya mai muni da Taliban ta yi kan masu neman biza ta musamman a Afghanistan domin magance ƙalubalen da shirin neman bizar ke fuskanta. 'Yan majalisar dattawan Amurka Jen Shaheen da Roger Wicker sun gabatar da wani ƙudurin dokar da ake kira dokar kariya ta 2023. Dokar na da nufin ba da izini ga ƙarin buƙatun biza na musamman 20,000 ya zuwa shekara ta 2029 tare da wasu sauye-sauye na gudanarwa.
A gaida Murtala Faruk Sanyi ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Kano, Najeriya, an kammala taron ba da horo da sanin makamar aiki ga sabbin 'yan majalisar dokokin jihar. A wani bangare na shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisar ta 10 a ranar 30 makon gobe. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Ƙwararru da manyan daraktocin majalisar dokokin ta Kano ne suka gabatar da makala daban-daban ga sabbin 'yan majalisar game da al'amura da dama da suka shafi aikin majalisa. Alhaji Lawan Badamasi da ke zaman tsohon a kawun majalisar dokokin ta Kano shi ne kwanzalta da ya jagoranci aikin nusar da sabbin 'yan majalisar.
Mun yi haka ne domin mu shiryar da su na yadda duk ranar da aka zo za a zauna su san yadda za a yi zaɓe na shugabannin majalisa, ma'ana kakakin majalisa da mataimakinsa, ba tare da matsala ba. Wannan tsarin zaman shi a koya musu da kuma yadda kowa da kowa zai zo da tsarin da zai zo da irin tsarin shiga da kuma yadda kowa zai zo cikin mutunci ya zo domin a zaɓi shugabanci kafin a shiga sauran bangaren.
Yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ta Kano suka yi kome zuwa zauren majalisar, wasu daga cikin wakilan kuwa sabbin zuwa ne. Honorable Abdullahi Yahaya Tsamiyar Kara ɗan jam'iyyar APC sabon wakili ne daga mazaɓar Gezawa.
Mun koya, mun kuma gamsu da abin da aka gaya mana, alhamdulillah. Al'amarin ba ƙaramin aiki ba ne da yake gabanmu saboda buƙatocin al'ummarmu. Mu insha Allah shi muka saka a gabanmu, mu su muke da buri mu ga cewar mun shigo wannan zaure za mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen kwakulowa da zakulo ayyukan raya ƙasa da suke bukata, al'ummarmu suke bukata insha Allah.
Ga alama dai wakilai 'ya'yan jam'iyyar NNPP da ta kafa gwamnati a jihar Kano na murna da komanda suka yi wa majalisar saboda a cewarsu yanzu dama ta samu. kamar yadda honorable Lawal Hussaini na jam'iyyar NNPP daga mazabar da lake fadi.
Gaskiya dama ta tabba da gudunmuwa a majalisa ta fadada, domin yanzu ina cikin jam'iyyar da take da mulki, jam'iyya mai rinjaye a majalisa. Wannan zai ba ni dama ta kai tsaye gabatar da manufofi da aƙidu da irin tsarin da jam'iyyata take son ta yi mulki. Sabanin da a cikin marasa rinjaye nake, dole suna gudanar da tsarin mulkin su ne da gwamnatin su bisa ra'ayoyi da irin aƙidun su, koda sun saba da nawa, domin zaka tashi kai ta mahaurorinka a cikin majalisa, an fi ka yawa, an fi ka namba. Kowace jam'iyya kuma tana zuwa da manufofinta da abin da take niyyayi. Mu niyyar mu ta saba da niyyar su.
Sai dai honorable Musa Alkaci ko na jam'iyyar APC wadda yayi wa majalisar kome karo na uku, ya ce komawar sa bangaren hamayya bai karya masa lagu ba.
Ba zai karya gwan matsayina a majalisa ba, ba zai fitar da ni daga majalisa ba. Ina wakili, babu abin da zai sa wani abu ya karya min gaba. Na shawara ba zan yi amfani da damar da Allah ya bani faɗa abin da yake na wakilci ba. Ina ganin ba zan yi wannan ba da izinin Allah. Muddin abu ya zo ba a doron tsari ba, za a yi masa hamayya, domin za a faɗi dalilai waɗanda suke a bayanin da mutum zai yi, shi ne dalilansa, kuma ba shi yake nuna adawa ba. Zauren na doka ne, bayanan da za a yi doka za su sama. Duk wannan abu ne, an shi ne muhawara da ake magana, ita ce ki a majalisa.
Hakan dai na alamta yiwuwar faruwar zazzafar muhawara a zauren majalisar dokokin ta Kano bayan kaddamar da ita a makon gobe. Duk da cewa daga cikin mambobi 40 na majalisar, jam'iyyar NNPP da ta kafa gwamnati a jihar ta Kano na da wakilai 23, yayin da APC ke da wakilai 17. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Karshe dai shugaban majalisar dattijai ya yi sallamar sakin kujerar shi a daidai lokacin da aka ji ɗaya daga cikin sabbin gwamnonin Najeriya na wani kwatance.
Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8.
A kwana 100 za mu yi abin da za mu yi, amma dan ka ce wai a kwana 100 nayi gina kaza, nayi gina kaza, nayi kaza, ai ba wannan ban yarda da kuma gana kwana 100 ba.
Sai dai ita kungiyar dattawan arewacin Najeriya ga yawa ƴan masar tarayyar Najeriya take cewa suna da cikakken ƴancin zaɓen shugabannin su, saboda kada su bari wani ya kwace,
kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba.
Game da maganar cire tallafin mai a Najeriya, kuwa manyan kasa da masana ne ke ci gaba da baje bayani a fayyace.
Za ka je Nijar ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita, amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man arasa, wanda bumburutu daga Najeriya ake kawo shi.
Za ka ga an ce ana shan lita miliyan 100 biyu, za a zo a ce lita miliyan 60 da wani abu, saboda karin da ake akan yawan lita da ake sha, shi yasa gwamnati take ganin abun yayi mata yawa.
Waɗannan fasomin ta muka taɓo cikin tarin muliyan da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke warware batutuwan da suka rikirkice. Shiri na 121 cikin jerin shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya bashi gindin zama a hukumance. Ku dake dai kuma tun kafin aje mukamin shugabanci masarjan tarayyar Najeriya hukumancen shugaban masarjan tarayyar Najeriya Sanata Amallo ne ya gaya wa duniya irin kokarin da suka yi lokacin da ya gana da ƴan jaridu a keɓance.
Mun samu haɗin kai a junanmu mu ƴan majalisar dattawa na wannan lokaci, kullum muna tunanin me za mu yi saboda a raya ƙasar na tamu. Haka nan kuma mun samu fahimta tsakaninmu da su ɓangaren shugaban ƙasa zamanin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan kuma fahimta ne wanda ke mun same shi saboda kowa yana kallon ɗan'uwansa da mutunci. Duk abin da muka ƙoƙarin mu yi suka mara mana baya. Kaga misalin lokacin da muka ce za mu mayar da aikin kasafin kuɗin nan mu dinga gama shi kafin kowane wata ƙarshen Disamba. Shugaban ƙasa wannan lokacin da bakinsa ya ce to duk wani minista ba zai fita daga Najeriya ba har sai ya zo majalisa ya kare ko kuma ya budget defense kafin ya fita daga Najeriya. Kuma mu ma mun mara masa baya gwargwadon hali. Mun yi aiki akan dokoki fiye da 112 wanda ya sa wa hannu. Babu shugaban Najeriya tun daga daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara 8. Saboda haka mu muna jin dadin aiki da muka yi da ku yan jaridanmu da kuma aiki da muka yi da bangaren shugaban kasa ko kuma bangaren zatarwa.
Ba bakon abba ne musamman dai a Najeriya duk lokacin da aka zabi sabuwar gwamnati akan fara kididdiga cewa wai me ta yi wa al'umma ne cikin kwanaki 100 a takaice. Sai dai kuma sabon gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya ce kaddamar da ayyuka cikin kwanaki 100 wani abu ne da ya kama da barin zance.
Wani ban yarda da maganar kwana 100 ba. Duk mutumin da yake serious person ya san abin da yake yi kwana 100 ana maganar planning ya za ka yi wancin ya za ka yi wannan. So zancen ka ce a kwana 100 ka fito da wani abu ne ban yarda da yaudarawa ba na kuma son in yaudar kowa. A kwana 100 za mu yi abin da za mu yi amma dan ka ce wai a kwana 100 na yi gina kaza ai bai wannan ban yarda da kuma ganin kwana 100 ba. Gona bada ai mai gidana ne amma tsayinsa kuma na mai gidana definitely dai kirki zai gowace mai gidansa akan shawara saboda haka ne a kullun zan gowace shi akan shawara kuma shi na san mutum ne wanda yake a koye shi yakan duba abubuwa yanda suka kamata a wani lokacin ma kuma sai ya je kai abin da ya dace kuma in kana ba da shawara wanda ke ta yi daidai zai ce maka yayi daidai aje a ci gaba idan ya ga ku sure ce a wanda za a yi haka da a yi haka amma mutum ne wanda ba zai taba insist ya ce dole ku yi kaza dole wannan nake so ku yi ba ba zai wannan ba
ya aka tarar da lalitar
to alhamdulillah mu dai a jihar Jigawa ita kowace jiha karancin bashi a Najeriya kuma yana nan har yanzu ina jin min position din bai canza ba
sai dai kuma game da maganar zaben zakulo shugabannin majalisar kasar da yanzu ya jawo ake ta cece ku ce mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Babu Ahmad ne yace ai haramun ne dana daurin tunkuda yan majalisar kasa zuwa zauren majalisar a karkace
wannan mataki da gwamnatin mu ta dauka na cewa ita za ta kaka ba ma yan majalisa shugabannin su ba daidai bane na daidai majalisa tana da yancin kanta an nisanta ta da bangaren zantarwa na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zabe su kuma daga lokacin da muka zabe su muka turo su Abuja da yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasa duk mudan siyasar Najeriya amma ba su zo nan kuma ba kaman yara a kira su a ce musu aikin nan naku ba za ku fara ba sai ga na ga shugaban ku can an kai wannan mukami nan sannan ga sunan ma wanda za a yi shi wannan ba daidai bane kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba Tinubu yake so su ne za su zama shugaba
dukkan su ƴaƴan jam'iyya ne to baka ganin ya kamata ko yaya su yi wa jam'iyya biyayya
a ji jam'iyya dai kike cewa fa jam'iyoyi da yawa masu fa wakilan nan yanzu daidai ne a ce jam'iyya ɗaya za ta ce ma dukkan duk wakili dole sai ka bi abin da jam'iyyar ABC take so ai kin ga bai kamata
ba tun bayan sanar da zariya hannun gwamnatin tarayyar Najeriya akan maganar tallafin mai wasu ke ganin talakan Najeriya ya biya firgice sai dai kuma sanata Ibrahim Hassan Hadeja ya ce cire tallafin man ne mafitar da zai toshe ramin rarike dukiyar Najeriya da ake yi a sirrance
GMD na NNPC ya mun gurfana da shi anan she mun yi man fetur din da Najeriya take dora mu wannan tallafin tana shigo da shi daga nan har Sudan ake kaiwa har Sudan ki tsallaka Niger za ka je Niger ka sayi mai a gidan mai naira 550 ko 600 a lita amma na bumburutu yafi wannan na gidan man ala saboda na bumburutu daga Najeriya ake kawo in kika tafi yanzu ki tafi DPR ki dauko wato kididdigar gidajen mai independent da suke kusa da border sai ki tadda daga Jibiya zuwa Katsina gidan mai yafi 30 kuma gidan man nan wata kila bai taba sai da mai ba amma da zaki je ki bincika sai ki ga kowanne ana masa allocation na tanka 2 zuwa tanka 3 duk wannan fita ake da shi mu muke ba Niger ki je ki tambaya Kamaru adadin motocin su adadin man da suke shigo da shi ki tambaye Niger kamar yadda nake maka har Sudan to da haka ai ba mu ne muke cin gaji yar tallafi da ake ba kawai yan kasuwa ne suke cin gajiyar sa tsakani da Allah kuma diesel wato gas da aka cire tallafin sa saman shekara 4 da kananzir duka wayannan sun fin nasaba da hawa farashi amma su kinga an cire su
to sai dai kuma masana tattalin arziki din su Dr. Ismail Muhammad Ancau na kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya dake shugabancin kwamitin yaƙi da hanci rashawa a wannan kwaleji ya ce tallafin man fa na cikin nuku-nuku da ninkufurci ne shi yasa abubuwa suka bi suka sukurku
abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shine ya kamata a tantance level litan man da ake sha kowace rana saboda babban matsalan da ake samu kenan za ka ga an ce ana shan lita miliyan 100 da 2 za a zo a ce lita miliyan 60 da wani abu to ya kamata a tantance ta nan za a gane yawan tallafin da ake badawa saboda karin da ake akan yawan litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abun yayi mata yawa na biyu ya kamata a ga cewa nawa yawan kuɗin da za a tara daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara sadariyar cire tallafin nan sai a duba bangarorin da ya zama yayi mutane illa misali a ce wannan cire tallafin zai shafi rayuwar mutane ta bangaren lafiyar su saboda zai shafi farashi na maganin asibiti zai shafi farashi na maganin abinci zai shafi farashi na maganin mahalli da sauransu to in har an yi to sai a ga ta wannan irin tallafi za a bada ta waɗannan duka bangarorin da zai shafi al'umma gaba daya saboda ayin zabu gwamnati ana ganin al'umma suna canza a samu sauki sai kasance an saki bujirwa da wannan al'amarin kullu da gwamnati tana da hujjanta to amma hakikatan aka duba za a ga al'umma za su shiga cikin wani hali na wahala
menene ra'ayinka game da dagewar da suke cewa ko da za a sha azabar ya zama dole a tafi haka
ne ban yadda da haka ba saboda kenan idan gwamnati ba za ta iya ba al'umma kenan sune za su dauki nauyi ai idan ana magana cewa ana fita da mai din wadansu kasashe nan makwabta muna da jami'an da ya kamata su hana wannan idan ana ce akwai wadansu al'umma ne ko wadansu ka ba gwamnati ya kamata ta kafa hanyoyi ta yadda za a binciko wadannan mutane ne don ta maganin su sannan kuma a tabbatar da cewa matatun mun suna aiki ko da ba za a sayar da shi da arha amma zai zama maimakon a fitar da danyen man kasashen waje sai zama na cikin gida ne ake fitar da shi ta yadda kasa za ta dinga samun kuɗaɗen kasashen waje wannan sai sa darajar naira ya farfado sannan kuma tattalin arzikin kasa din ya farfado shi ma
to daga iyaka batutuwan ramiya baje muku cewa cikin shirin manuniya na wannan mako sare kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da bin ko cewa kwanakin da aka kide musu fa suna ƙara zanzarewa saboda haka ya gama wajibi su jajirce domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 1449 ne ga dukkanin masu madafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da burin su kullun shine su zarce kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyan da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da su ne wannan shiri yayi fice ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya saki sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya
to a gaida kai na Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك أن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن ديك تعرضك أديدي وأن لوكتي أبو سديس إبراهيم موسى عمر شغبان مركز طالب ولي لتحفيز القرآن وتربية الإسلامية على منهج السلف لتكين أن تكين غران دمغران أجمحوري النجر تكتتشي النسيحة مدزامي قباتر أيو زام قباتر تكتتشي النسيحة akan abin da ya shafi ilimi maudu'i da ya shafi ilimi maudu'i ne mai girman gaske maudu'i ne mai matakar tsada da ya kamata kowa ya fahimce shi wannan al'umma ta mu al'umma ce da Allah subhanahu wataala ya zabi mu tarbiyyar mu da shari'ar mu ta kasance a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin ta yaya za a iya hada wanda suke da ilimi da kuma wanda ba su da ilimi lalle wannan babu wannan amsa abu da take cewar mai ilimi da wanda ba shi da ilimi a bambancin su kamar yadda rana take fitowa ne ganin cewar mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa da sauran kabilu daban-daban amma da kansu ke kiransa da amin amintacce kuma menene ya jagorta da shi shine ilimi to kaga mai ilimi da ya san wannan ta ya za a yi taƙin mutum mai ilimi da ya san wannan ta idan an ba shi shugabanci zai iya yin ba daidai ba mai ilimi da ya san wannan ta idan aka ce ga al'umma karkashin zai yi tafiye da su ba daidai ba lalle ba shakka shi ilimi shi ne yake jagoranta al'umma gaba daya ko a shugaba ne idan aka ce miki wannan shugaba ne mai ilimi ne to lalle zaka same shi da shugabanci da jagoranci nagartacce da insha Allah ko da za a samu masu kuka ba kamar da za a ce miki wannan jahili bane ba insha Allah
to sai amana afuwa ko za mu samu daman ka muku wato kanin labarai ba masu haro baki da abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu inda za ku je da farashin kayan masarufi da na sufuri suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sanar da janye tallafin mai yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya tani gabatarwa da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin sai injiniyan mu Bob ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.